yau tafiya ta tafi 24 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda ya dace da 3 ga watan hudu shekara ta 2024 muna darasi na 20 daidai darasi na 20 daidai a cikin wannan littafi kunci a wannan majalisi da muke karanta hukunce-hukunce da ya shafi sakin aure da mutuwarsa yau ma dai kamar kullum insha Allah za mu buga ne akan wasu matsaloli rikici na saki da yake faruwa a tsakanin ma'aurata kuma zamu faɗi abubuwan da malamai suka faɗa saboda a warware dukkan damuwoyi da matsalolin da suke damu kamar yadda aka riga aka sani matsalar saki matsala ce babba kullun yau da gobe ana cikin ta ana ta kawowa wani lokacin kuma ka tsara ta ne rage ta in an ce ka tsara in ka danna ɗaya ya isa muna faɗa ne ba don komai ba saboda a warware matsalolin da suke fuskantar ma'aurata akan wannan matsala ta saki matsala ta farko ina so ku nutsu dangane da bayanan da zan yi yau saboda akwai rikici da yawa a ciki mutum ne ya saki matarsa baya nan talaqul ghaib ake cewa wanda baya nan ya saki matarsa yaya hukuncin sakin kuma yaya ake ya za a yi Imam Muslim ya fi da hadisi na 1480 daidai a cikin sahihinsa daga Abi Salama bin Abdurrahman daga Fatima bint Qais tace mijinta mai suna Abu Amr ibn Habs ya sake ta saki uku طلقها البتة يا متى سكن دباء قومي أشكي سكن أكو يا إيدا من يدوي نبي يقارن أكو أما فهو هو غائب بيانا كنا أي قومة يا سلميتا وانا ينا نونو نأبو أشيمدين كذي يا أي قومة كسكي كودا بيانا zai iya aikowa ya ce ya suke ki Allah kiyaye ki da wannan labari mara daɗi kuma kaɗan kenan daga cikin halin mazaje na wannan zamani in kin ɓata masa rai daga hanya ma zai sallame ki da haka ki biya hankali shi ne aika mata ɗan alkama haka bai kai ya kawo ba ya ce ga wannan ta ɗan rage zafi katta zauna cikin yunwa fasakhitatu sai ta yi fushi ga saki ga wani yar alkamar da bata kai ta kawo kuma yar kadan tace ba za ta karba ma labari ya zo masa cewa matarka da ka saki kadan aika mata dan abinci ta yi fushi tace ba za ta karba ba shi kuma ya rantsuwa ya ce wallahi malaki alaina min shay wallahi yake tsohuwar matata wallahi baki da ma hakki a kaina saboda daman ai hakkin idan mutum ya saki matarsa saki daya ta tafi gidansu to tana da hakkin ya tura mata dan abun masarufi haka ya taimaka mata ko tana gidansa kai tunda su matan suna idda ne a gidan mazajensu ba irin na yanzu ba da zuciya take korarsu kuma abokane su cewa wannan abun kunya an sake ki kina zaune baki fita ba yanzu amma ba abun kunya bane ki zauna a gidanki ki idda shine shari'a. To lokacin da ke zaune mijinki ne zai ciyar da ki, ba za a ce din ya sake ki ba ba zai ciyar da ke ba, a shi zai ciyar da ki. Haka saki biyu zai ciyar da ke. To saki uku, shin hal alal zauji min nafaka, mijin da ya sake matarsa saki ɗaya biyu har aka je na uku, shin bayan ya sake ta akwai hakkin ciyarwa a kan shi? Wannan tambayar tana nuna in saki ɗaya miki akwai hakkin ya ciyar da ki, saboda ai baki gama idda ba, zai iya yiwa idawa da ki. Kenan ko da kin koma gidanku shi zai aika miki abinci, saboda ai a lokacin da kike idda nan ya haramta ga wani dan ɗa namiji ya neme ki ko ya ce zai aure ki tunda baki gama idda ba. To tunda baki gama idda ba, kenan har yanzu kina da dan burbushi na zama karkashin mijinkin nan da ya sake ki. To tunda wannan hakkin naki yana kan shi, kuma zai iya cewa ki koma, ko kina so ko ba kya so, koma man ki ta yadda ko ba ta yadda ba, ko ta aminta ko ba ta aminta ba, to kulalle sai ya ciyar da ki. Na gaya muku da yawa daga cikin mazafa sakin kawai suka iya, amma ba su san hakkin saki ba. Idan mijinki ya sake ki, kina gidanki ku ne ko kina gidansa, in dai baki gama idda ba, da cinki da shanki da manki da yajinki da tattasanki da tumatur ɗinki da sabulanki da man shafawanki da komai naki yana kanwa, yana kansa. Amma matsalar shi ne fushi kuke yi sai ku tafi ku bar hakkinku. Ki fushi ki bar hakki, kina komawa gidanku aika masa account number, ki ce turo 100,000 na wata ɗaya tukunna. In ya ce ya yi yawa, ki ce maganin ka waye ce ka sake ni, inda a gidanka nake ai ba zan karɓi ɗarin ba, 100 za ka turo. In ya ji jiki, wataƙila in ya gaji da bada 100 zai ce kai dawo na fasa, ina yi a hankali ne don ina so ya shiga ƙwaƙwalenku ku gane. Kin fahimci zancen? Haka yin saki biyu ne ma. Kuma na gaya muku, an fi so in an saki mace ta zauna a gidanta ta yi iddanta. Wannan maganar da ake cewa ai abun kunya ne, miji ya sake ki, je ki zauna a gidansa, in makale masa cingam, makale mata waye waye, ba komai, ki ce kikan kuran karfe ce ma ba cingam ba. Ita shari'a ba ta so a rabu. Ku ne dai kuke so ku rabu, amma musulunci baya so a rabu. Da haka ina fatan mata za a samu canji ko? Da an sallame ki ki ce ina nan sai na gama iddata. Ko ko? Yawwa, zauna a banki cire banki, ɗan kajin da ake kawowa ki kakkarya ƙashinki, ɗan abubuwa da yake kawo ki shiga kicin ki sakata ki wala. In kin ga dama ma ki ninninka, ki zuba taliya wadatacciya da naman kazan ki, don na ƙarshe kike yi. Na ƙarshe kike yi, da kin gama idda ta za ki. To wanda ke sa manja ya ji sosai, man gyaɗa ya ji sosai, suganki ya ji sosai a cikin shayinki, in ba biredi ki ce ka kawo biredi, ka kawo ma da ƙwai da za a soya a ɗan yafa wa biredi, idan ya fi daɗin tafiya. Iyi mana ƙwarai kuwa, duk yana kan shi. To amma matsalar shi ne malama, idan saki na uku ne fa, ai kin ga ba maganar dawowanki, ba za ki dawo ba. To shi wannan mijin Fatima binti Qais shi na bi Salamat bin Abdurrahman, rantsuwa ya ce wallahi tunda saki uku ne miki ma, ƴar alkaman ma da na baki ma na ce maka miki, ba ki da wani nauyi a kaina. wata karanta ya baci Fatima bintu Qais wata daya ko ina ba sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji abin da miji na ya mun ya rubuto mun takarda baya gari ya aika mun ya sake ni manzon Allah ya ce laysa laki alaihi nafaqa baki da hakkin ciyarwa akan shi baki da hakkin ciyarwa akan shi hukuncin shi ne duk mijin da ya saki matarsa saki uku magana ciyarwan nan da nayi ba dole bane akan shi yace ki fita ma daga gidansa iddar ba su kuna ma kenan wurin zama ba babu mutum ki zauna a gidansa ki idda daman an ce ki zauna a gidansa ki idda ne saboda yiwuwar ya dawo da ke ai to yanzu kam in ya miki sake uku akwai yiwuwar ya dawo da ke babu da haka maganar wurin zama ma tashi daga gidansa ki bar masa gidansa haji ya kin ji an miki uku ba Allah ya kiyaye ku wata ta kada ta ce ba dai ni ba kam ta kada kai idan saki uku ne kenan ba dole bane ciyar da ke ba dole bane baki wurin zama wannan magana ce daga cikin maganganun malamai Allah musu rahama yace ki tafi gidan ummu sharik ki je ki iddaki ki gama iddaki jini uku ko wata uku a gidanta yace tilka imra'atun yarshaha ashabi taddi inda ibn ummi maktum daga baya yace ki ummu sharik din nan na lura mace ce da sahabbai na suna yawan zuwa gidanta za su dame ki da kallo za ki ta haduwa da maza ki canja gida ki tafi gidan makafon nan Abdullahi bin Ummi Maktum ki je gidansa ki takaba ai wannan iddaki fa inna rajulun a'ma tad'ina siyabaki makafo ne zaki iya cire ma hijabin ki bai sani ba baya gani wannan yana nuna mana ashe annabi yana kula da hakkin mata na tsare su kada a rinka kallon su duk inda mace za ta je tana zirga-zirga maza suna ganinta wannan fa bai halatta ba yanzu ki duba ya ce ta je gidan ummu shari sai kuma ya fasa fasawar ya tuno ne cewa wannan ummu sharik din maza suna yawan zuwa gidanta kin ga ashe duk gidan da maza suna yawan shiga zuwan ki ma bai da amfani zaman ki ma bai da amfani ba kuntarki a gidan ma ko gidan dangin ki ne yar uwar ki ne bai da amfani saboda za su ji ganin ki mu inda namiji zai rinka haduwa da mace to sai abinda Allah yi Allah sa kuna daukan darasi yace fa idza halalti idan kin yi tsarki idda ki ta kare to ki sanar da ni inji Annabi wata kila zai nema mata wani miji ne tace ina gama idda ta a gidan makahon nan Abdullahi bin Ummi Maktum yanzu anan abin da nake so ki gane kin ga saki uku aka mata aka ce ta fito daga gidan ko to ke in saki uku ne mai gidanki ya miki shine zaki zuciya ki ce bara ki zauna a gidanki ba zaki koma gidan iyayenki in saki uku ne saboda ba dole bane ciyar da ke ba dole bai baki wurin gama amma in mijin yayi na kyautata wannan ana so yau dai jikinku gaba ɗaya yayi sanyi likis saboda ana maganar saki ni da mun gane ku nake ba kwa son zancen sakin nan gwada-gwada jiki shiru sai kaga kaman mutuwa akai wallahi saboda ana ta sakawa zuci Allah yayi muku amin to ku bari ba da ku nake ba da wasu mata nake can ku ban da ku ko wannan kawai ni ina so ku gane hukuncin ne a shari'a. Tana gama idda sai ta gaya wa annabi cewa ya annabi, ga wasu maza guda biyu sun neme ni, Muawiya ibn Abi Sufyan a wannan riwayar da Abu Jaham sun zo suna neman zawarci na. Kai wannan baiwa Allah ta yi kasuwa daga gamawa haka, dama haka ake so mace tana gamawa ya zama kina faranti kina kasuwa kawai a zo a taya. Ta ce ina so ka bani shawara. Annabi ya ce amma Abu Jaham fala ya zama a sawa na ciki. Abu Jaham kam ina shaida miki kin mai dukan mata ya zo neman ki, duka yake kashi yake ba wa mata, kullun sandansa yana kafadarsa, karki aure shi. Muawiya ibn Abi Sufyan fa yace fa su'lukun la malala, su'luk fakiri ne. In an ce su'luk a larabci ana nufin shiddatul faqr ko shadidul faqr, mai tsananin talauci ne Muawiya, ba kuɗi ki haƙura da shi dan bai zai iya rike ki ba. Ta ce wa zan aura, ya ce in ki hi Usama ibn Zaid, ki auri Usama ibn Zaid. Kawai sai ta ce ka ya Rasulullahi ba na son Usama gaskiya. Mata kenan, ki duba annabi ya ba ta shawara, amma da yake ra'ayin mace-mace ita sai ita akan ne, akan miji, akan soyayya mace. Allah ya saba ne. Annabi ya dade cewa in ki yi Usama, na ce miki ki auri Usama. Da ta ga annabi yana so ta auri Usama, sai zuciya ta sai mata ke akwai albarka da alheri a ciki. Sai ta canza ra'ayi, fa nakahatu fa ja'ala Allahu fihi khairan wartabaqat. Ta aure shi, Allah ya sa alheri a cikin wannan aure, har ya zama ana mata hasada akan wannan auren. Mata suna cewa ina ma mu ma da wane muka aura. Wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi, haka Imam An-Nasa'i ya rawaito shi a takaice. Abinda zamu dauka nan shine kunce kunce kamar haka: in mace miji ya sake ta sake uku, ba dole bane ya bata wurin zama da abinci. Abu na biyu, ya halatta mace ta zaɓi wani gida ce ce idda, ba dole sai a gidan mijinta ba, in dai sake uku ne za ta iya zuwa gidan wani in ya yarda, musamman wannan zamani kam sai da yarda. Ba za ki je gidansa za ki masa idda ya sa miki kwano da safe da rana da daddare, ciwo ya kama ki ya ta kai ki asibiti, ai sai dangi ko ƴar uwa, musamman in magulmaciya ne kewa, zai yarda ki je mai gida. Akwai matan da wallahi ko bakunta suka zo maka, za ka ce wa matarka to wance fa ta yi maza ta fita. Akwai matar da in ta zo gidanka sai ka tunci matarka me ya kawo wance, ya na ga wance a gidana, saboda halinki ba yi da kyau. Ki roƙi Allah, Allah su kare sa ki cin irin waɗannan mata da in an gan su ake rufe ƙofar gida saboda fitinanki da gulma. Wata kuma ba gulma ba ne, sata in dai ta jira a wuri, to in ta tafi sai an nemi wani abu an rasa. Ƙwarai, akwai ƙwararrun sata a cikin ku, sai dai addu'a a cikin su kai ku a cikin su. Abu na hudu, mata suna neman shawarar malamai wajen wa za su aura, kamar yadda matan sahabbai suke neman shawarar annabi ga wanda zan aura, saboda shi malami Allah ya bashi hangen nesa, Allah ya bashi ilimi, kuma zai miki adalci, kuma ya san matsaloli na aure, zai ce faɗi su halin shi mai kaza ne, mai kaza ne, wane ma faɗi halin shi mai kaza ne, sai ya bashi shawara ce ki auri wani, zai fi miki sauƙin sha'ani. Kenan mata yana da kyau su rinka ba da shawara ga malaman su, ke da alaka da su, suka san suna da natsuwa, sai su nemi shawarar su akan auren su da ake nema, ko ma ki ce ma an samu miji ma a hada ki da shi duk ba matsala bane, saboda ai albarka ake nema. Wata ce Mallam Gani, don Allah ya kawo wani mai dan dama dama a hada mu da shi, ba komai na baka wani takata da iko. Wata kuma ta ce Mallam a nemo mun amma gaskiya mai maiko, mai maiko mai diga, mai kudi. Ta ce ba na son talaka. Na ce to kara gaba, lakum dinukum waliya din. Kowa da irin tunanin shi, kowa da irin lissafinsa. Ba cewa ne kake nemi mai kudi ba, ya halatta idan ki ta addu'a Allah ya baki. Amma dai ina baki shawara, in kin nemi mai kudin ki hada mai alheri, dan zai iya yiwa ki aure mai kudin kuma wallahi mata talaka ma ta fi ki jin dadi. Akwai wanda sun aure masu kudin amma ba sa ba su kudin, ga katan gida amma wadda take cikin gidan kara ta fi ki wadata, ke kan talauci kamar zai magana jikinki. Da zabgegiyar mota amma baki saki hawo masa motarsa ba. Akwai matan da ba su isa sawon mota mai gidansu ba wallahi, domin amfanin kudin shi. Sai abokanansa, in ba na kirki ba ne, sai matan banza. Akwai matan da mai gidan yana da shi da rufin asiri, amma kullum tana yawo a cikin motar haya. Ga motoci a aje an yi parking parking, za ta je wani gari ba zai iya zuba mai ya ce a kai ta, a mutunci a kai ki, a sauke ki a kofar gidan iyayenki, ke ma a dan ganki da dan garma garma da ni'ima ba zai yi ba, sai dai a same ki a tasha. To me amfanin kudin shi? Da haka in zaki roki mai kudi ki ce Allah ya baki mai kudi mai mamura, mai kudi wanda zai bantaru masara da za ta za a iya bambararta. Amma aka baki masarar da za ta ciccinye miki hannu ta faffashe, ba za ta bantaru sai kin sulfa ta, kin ga ya akwai matsala. Duk mijin da sai kin sulfa shi zaki samu kudin shi, ai an shiga uku. Da haka ba mai kudin ba, kudin za su ciwu. Abu na gaba, ashe mace tana da zaɓi in za ta yi aure, sai ta zaɓi mijin da take so. In kin samu mai duka ki ce baran aura ba. Sannan wanda bayi da rufin asiri, bayi da sana'ar da zai iya rike ki, kina da dama komin sala'arsa, komin addininsa, komin tsoron Allahnsa, tunda babu sana'a ba aiki, sai ki bada haƙuri. Kun ga yanzu wannan annabi da kansa ya ce mata kar ki aurewa ne, saboda a lokacin bai da halin da zai rike ta. Sannan abu na gaba, ashe mace tana da ra'ayin ta zaɓi mijin da za ta aura, shawara ba dole ba ne. Mata da yawa wasu an ba su shawara, annabi ya ba su shawara, ya kuma ba su daman su zaɓi abinda suke so. Ga Barira, Barira mijin ta bawa ta zama ya ita aka yanta ta. Annabi ya ce ki ci gaba da zama da shi. Ta ce ya baya Rasulullah, wallahi ya ishe ni, ki zauna da shi. Ta ce ina ya yana bawa. Ta ce umarni ne ko shawara? Ta ce shawara. Ta ce to ai mun afuwa. Haka mijin nan yake yawo a kasuwa yana daga kansa yana kuka yana kiran sunan matarsa, Barira Barira, ayyan Barira mai Barira mai dan mata. Akwai mulki, wani yace ko wani ne ya faɗa, yace duk iyayya ka gama da ita da sauki, amma wallahi idan ka samu iyayyar mace duk duniya ba kiyayya irin ta mace. In dai mace ta tsarsa a ranta ba ta son ka, to ina gaya ma in dai akan harkar aure ne, da ta zauna da kai gwanda a kawo mata bokiti guda na kashi a ajiye mata a gefe, tana juyawa tana ganin sa, shi yafi mata alheri. Ba ku da kirki, in dai mace ba ta son mutum, shi yasa duk mai wayo namiji mai hankali yana kwankwasa kofa tana cewa mm-mm, ko tana dan kada kai taki rabu da ita. In ka aure matar da baka so, ba ta son ka, za ka cula kanki. Ina gaya muku wannan, kar mutum ya kuskure ya fada hannun matar da bata son shi. Yanzu ki duba matsayin annabi, darajar annabi, wannan baiwa Allah aka ba ta shawara ta auri Usama, ta ce bata son shi, sai da annabi ya dage fa. Abu na gaba, iyaye ku yi haƙuri, in dai mace ce halinta ne a jininta yake, iskokinta ne juju-juju ɗinta ne, wallahi ko ubanta ne zai iya ba ta shawara ta ce a'a. In dai akan soyayya ne, musamman 'ya'yan wannan zamani, inda ta ƙyallara, inda ta gano, inda hankalinta ya kwanta, to nan take mutuwa a kai. In mace kam Allah ya taimake mutum tana son sa, duk wulaƙanci za ta iya jurewa. Haka kuke, akwai matan da wulaƙanta su da ake a gidajensu, hankalinki ba zai ɗauka ban an gaya miki, amma wallahi da yake tana son mijin, ana zaman lafiya. Wata ta ce, duk abin da za ka mun a duniya, na riga na yi alkawarin soyayya da zuciyata da kai, ba zan iya rabuwa da kai ba, kuma na yi gaya wa zuciyata katte da ta yi fushi da kai. Ya zaga, ya mara, ya ci mutunci, ya bugo waya, ya yi zage-zage, duk abin da zai yi. In ya gama sai ta ce, ina dai ƙaunarka, Allah ne ya jarabe ni da ƙaunarka, ba yanda zan yi ba zan iya cirewa a zuciyata. In mace tana son mutum, bacci ma ba wallahi ba ta iya yi, jaraba kenan, jaraba na tu, jaraba na tu, makale mata, kai Allah rufa asiri. Haka Allah ya yi ku, haka halinku yake, haka ɗabi'anku yake, ba ku iya ƙiyayya ba, ba ku iya soyayya ba, sai masu ilimi a cikinku wanda suka je makaranta. Shi yasa ina kira ga iyaye, ku bi a hankali da ‘ya’yanku ‘yan mata, ku karanta tunaninsu, ku shige su ta tunaninsu, ba wai ku shige su da ƙarfin uba ko da zafi ko da fada ko da waye ba, ba shi ba ne. Za ta iya maka ɗa'a ta je ta yi auren, wallahi ta layi mijin ba zai taɓa jin daɗi da ita ba. Wata ce, ba dai ka sa an aure ka aure ni ba, ba dai ka je ka kama ƙafar ubana da iyayena ba, to ka ji daɗin auren magani. Aure an yi, amma wallahi mijin nan da shi da na titi ba su da bambanci. A dolensa kuma ya kawo ta dafa ta ci ta sakata ta wala ta more, amma fa miji fa baya samun abin da yake so. Wata ta ce, in kana son mutuwarka to ka so ni. Na gaya muku mace ba ta iya gaba ba. Wata kuma ya ce, baya so kin ishe ni, na ba na son ki, ba na ƙaunanki, mai son ki ma ba na so. Ta ce, to ya zan yi, ni kuma ina son ka, kana zuciyata, ka mamaye min zuciya, ba wanda nake gani in ba kai ba. In na kwanta bacci kai nake gani, in na duba sama kai nake gani, in na duba ƙasa kai nake hangowa. Dama kai ne, hagun ma kai ne, lungu ma kai ne, jaraba na tu, makale mata kenan. Wannan idan an ga irin wannan, a yi ƙoƙari a sulhunta, a kararrauta ta, a kukkutsa ta, a miƙa mata mijinta, a je can jarababbiya su je su ƙarata. Sai ki ji shiru, ba ya ji in zai mata shegen duka, wallahi ba ta fito ba. Me yasa mata suke irin wannan soyayyan? Allahu a'lam. Wallahi ni a karatuna har yanzu ni ban gano ba, kawai ni dai abin da na sani kawai a jininsu ne, a ɗabi'arsu ne. Yanzu ki duba fa, Zainab binti Jahsh matar Annabi ai da kafin ta aure shi ai Zaidu take aura amma da tace ba ta son ta ba ta son shi ba yinda manzon Allah bai yi ba Zainab ta yi hakuri ta zauna a gidan Zaidu Zaidu nan yaron Annabi ne ita Zainab din ita ma yar gidan Annabi ne yar gidan yar uwarsa ne gwaggon shi ya rike su duka gaba daya a yarintar su ba irin shawarar da Annabi bai ba wa Zainab ba cewa ki yi hakuri ki zauna a wajen mijinki kai ma Zaidu kai hakuri ka zauna da matarka kullun kara kullun kara kullun kara wata ran Zaidu yazo ya ce manzo Allah ma ya ce manzo Allah ni kam na gaji yace ba zan iya ba wallahi saboda matar ta ki shi shi ba matsalar sa bane shi Zaidu Zainab din ce ba ta so shi sa wannan hadisin ya kamata mu dauki izina mu gane mace Allah Allah kada ka jarabe mu da ƴaƴanmu wato ko ƴan uwanmu ko danginmu in mace ta makale wa wani kai kuma ba ka so sai kai da gaske ka yaye ta daga wannan Zaidu dai da kashin sai sallaman ta yi yace ya sake ta Allah kuma da iko irin nasa yana rabuwa da ita Allah kuma yace na daura auren ka to da ita abinda Annabi baya tsammani a sama Allah ya daura auren sa da ishi da Zainab falamma qaza Zaidu minha wataran zawajnaka ta zo kuma ce ta buga soyayya gidan Annabi ta so ma ta shiga hancin Aisha ma ta ture Aisha Aisha ta ce haka kawai Aisha tana ganin ita ce number 1 din Annabi wallahi da Zainab ta zo sai da aka wayi gari bayan an dauki shekaru ana ta contemplating ana shakka wai shin Aisha ce number 1 din ko Zainab ce kin san wata mace in ta iya rikon miji wallahi sai ta kawar da ke kina nan kina zare ido kina shirme in ki ya auro mai iya rikon miji za ta karbe gwamnatin a hannunki cancat ta miki juyin mulki ki dawo dai da ke da masinja ba ku da bambanci wallahi sai da Zainab ta shiga fada Annabi sallallahu alaihi wasallama har ana cewa wai ko dai ita ce number 1 din kai ai ku an buga kishi yayi ki duba ba ita ce shekaran jiya take gidan wani tana kinsa an ba ta shawara tace ba ta so wallahi sau da yawa ni dai kun ganna nan a fatawa duk bacin da ta zo ta same ni ta nuna mun kiyayyarta da miji wani lokacin da kan tambaya me yasa wallahi sai kiga ba za ta iya faɗan dalilin ba na san dabi'a ne nakan ce mata kawai ta nemi sauki mata ko in kira miji in ce to kaga ba ta san ka ba wata aya da hadisi da za a jawo mata ta yadda in na ba ta hakuri ma za ka zauna ba za ka ji daɗin ta ba sauke mata kawai ta tafi sai ta je ta aure talakan da bai kai ka ba kaga ta yi bulbul ta yi ja saboda abin da take so ta aura ita kuma haka take aljana ce Zaidu sai da ya sake ta ta dawo gidan Annabi ta kafa gwamnatinta saboda me ta zo inda take so hankalinta ya kwanta to iyaye in kuna so ƴaƴanku su more wa aure ku kai su gidan da suke so in dai ba mabarra wani ya ce wa ƴarsa in sama za ta hadu da ƙasa na san ma ba za ta hadu ba aure kan nawa ne kin gama auren sa ki rubuta ga kunan ma hadda ƴaƴa yimu da jikoki na suna zuwa gidana wannan kuma uban shine mai zaba mai zaba wa yar miji ta hakura akai auren aka haihu ba dan tana so ba ita kuma wato amfanin mace mizarta koda ba ta so tana iya zama a gidan ta zaman hakuri ba zaman soyayya ba akwai zaman soyayya ko da kuɗi ko da abinci ko ba abinci ko da dadi ko ba dadi za ta zauna saboda tana son mijin akwai kuma zaman hakuri, komun kuɗi, komun umra, komun haji, ba ta so. Wani ba ka zai dauke ta tafi umra, sai ta ce ya kama mata ɗakin ta daban. In za su harami ta ce kai gaba. Za ta dauki hoto da ɗanta, amma ba za ta dauki hoto da mijin ba. Wata ba ta da hoton mijinta, saboda kiyayya ba ta so, zaman hakuri, zaman auren kaddara. Tof, akwai yan auren kaddara. Wata ta ce yau shekara ta kusan 20 da wani abu da mijina, ban taba jin daɗin zaman aure da shi ba, kuma ban taba ji a raina wai na auri mijin da nake so ba. To me zaunar da ke ta ce iyaye, kuma shi ya sani a murɗe a lalace a haka yake tafiya da ni. Ta ce yau gashi har muna da ƴaƴa har a jami'a. Waccar baiwa Allah da ta yi haƙuri ta zauna da mijin, kawai kwaɗam sai aka ce babanta an kai shi asibiti ya mutu, yana ƙabari. Ta yi kuka ta yi kuka, mijin ubanta ya mutu, ubanta Allah ya masa rasuwa. Tana dawowa daga gidan makoki, sai ta ce wa miji ba an takarda ta. Ya ce ban gane ba, ba faɗa da tsakar rana haka. Ta ce daman auren nan dan tsohon nan nake yi, bana son ka, bana son ka, na gaya maka akan idan ka, ni wance ban ƙaunarka. Na zauna ne dan ubana ya ce in zauna na yi wa ubana biyayya, amma ban taɓa jin daɗin zama da kai ba, da haka yau ba inda za ka ji saban takardata. Ai baya duniya ballantana ma ya ji haushin ban zauna da kai ba. Mijin nan ya buga, ya buga, ya zubar da hawaye, ya ɗiɗɗigar, ya yi tagumi. Ta ce sai ka sallame ni, ba na gaya muku ba, duk ƙiyayya kada Allah ya jarabe ka wai mace wai ba ta son ka. In dai mace ba ta son ka, to inuwarka ma ba ta so. Ina yi wa maza wa'azi, maƙale mata, mai zuwa mai maƙale wa yarinya. Wani ta wulaƙanta shi, ta tsodarta shi, ba abin da bata masa ba. Ya ce ba komai, a daɗa rakawa da addu'a, Allah ya karkato masa da ita. Jaraba shi kuma namiji, akwai mayun mata, mayu kin san maye ko, to akwai maye akan mace. Ya maƙalewa yarinya, ka duba ka ga meye abin riƙewa da maƙalewa, ta masa wulaƙanci, ta masa duk abin da za ta yi, wallahi ba zai rabu da ita ba. Uwarsa ta gaya masa, baba ka sake ta ko in tsine maka, baba ka rabu da ita, kar ka bari na mutu kana auren wance, baba ba na son ta. Uba ya ce ka bi uwarka, ba ta son wannan, wallahi ba zai sake ta ba, ba zai saka ba. Yau yanzu bai mace ma ban mutu yana son mace ba, matarka ba za ta iya zuwa ta zagi ubanka ko ta zagi uwarka ma a gabanka, ka ce ba komai, ki je ki nemi taimaki afuwa kawai. Ya yadda zai iya zama inuwa ɗaya da matar da ta zazzage masa uwa ko ta zagi uba? Ƙauna ce. To ai ba komai, ai ana saba wa Allah ma ai afuwa. Ballantana an zagi suruka, yadda dai bai kamata a zagi surukan nan ba. Ina yi miki wannan karatun ne saboda ɗanki, ina miki wannan karatun saboda ɗiyarki. Ko Allah zai jarabi ƴarki budurwa ta je ta maƙalewa wani, to a bi hanyar lalama a san yadda za a yi a raba ta da shi. Ko tun farko a yi mata barazana a gigita ta, ta tsorota a karye sim card ɗinta, a ja masa kunni a ce kai ya sake mata magana. Soyayya ashe gira ba ce. Yanzu jiya wata ta kira ni, ƴar ƙaramar muryarta, fatawa nake da ita, me ya same ki? Mutum ne an ba shi mijinsa na aure. Na ce eh, an sa rana za a yi aure, eh bayan sallah, eh. To ya halatta ya ci gaba da hira da tsohon saurayinta? Na ce kamar ya? Sai ta ce amma fa ba so ba hirar soyayya ba. Na ce karki raina mu hankali, daman tsohon saurayinki zai kira ki ne don ya zage ki?
soyayya ce
yanzu haka kuskurewa akai bai shirya ba wata kila ko ba rabansa bane aka bada ita tai biyayya yanzu kuma yana nan yana ta kira a waya to a nan nake kiran ƴan mata wallahi cin amana ne cin amana ne bayan an bada ki ki zo kina hira da tsohon saurayinki ke kuma bazaura cin amana ne bayan an yi aurenki ki bi tsofaffin zawarawanki suna biga miki waya wai kuna gaisawa munafurci ne dan ran da mijinki ya kama ki ya kwankwasa miki mari ba ruwa na ni dai ma ruwa na ban ce kuma ya mare ki ba amma dai ba ruwa na ku daina wannan shine yake faruwa bayan an auren da yarinya an mata goma ta arziki shi miji yana ganin ya samu mata yar amaryarsa ya zo yana ta gaya abokanansa ashe ba da shi ake yi ba tana da wanda take harka da shi hakkaci suke tura tsohon saurayi kai har dinkin sallah take tsohon saurayinta dan wulakanci ta ta imijinta ta sai shadda mai tsada ta tura tsohon saurayinta wannan yarinya ran da ta samu iska ta samu fili ta samu sarari kina jin ba za ta tafi wajensa ba zuwa za ta yi munafurcin ƴaƴan zamanin nan ba kirki bane da ku ba na san halin ku wallahi saboda aka kar wani namiji ya kuskura ya bari yana auren matarsa kuma tana alaka da wasu maza ka ɗauko igwa jirgin yaƙi motar yaƙi ka kafe a ƙofar gidanka ka yaƙi duk wanda zai zo ya taɓa maka matar ka ko ya hira da ita ita kanta ka sa ta a gefen gindin bindigar ka ce wallahi zan yi maganinki in na sake jin ɗuriyarki wani yana hira da ke ai sai an muku hauka-hauka yi ai ba a zaman lafiya da ku in ba a muku hauka-hauka ba yi in mace ta rena mutum a gidansa a gabansa za ta kira tsohon saurayinta ta hira da shi kati ya ƙare kuma ta ce saka min kati in mace ta rena miji da kuɗin datarsa za ta rinka cacin da tsofaffin samarinta ba kwayi ne wallahi Allah ya soku karatun nan yau shi ne na biyun ƙarshe na gama zuciya waɗannan abubuwan suna damuna da sai na muku raga-raga kafin azumin nan Allah ya taimake ku lokaci ya ƙure ne kawai sauran karatu ɗaya cin amana rashin gaskiya ko mace kiga tana da samari tana kowa tana karɓan kuɗinsa wannan yanzu a murerece masa wallahi kaza ni da baka zo ba ma hankalina a tashe yake na yi ta buga wayanka na ji switch off na ce yau na shiga uku na lalace bawan Allah nan ni ko yau imesu na kasa cin abinci mama na tana ta yi min magana ta ce me ya dame ki ta ce mama ke dai ki banni kawai ni na san me yake damuna in ya zo aka gama masa wannan in maloho ne shi ya ɗauka ya bayar aka soke wancan kuma ran laraba in ya dawo hayya Allah dai ya bar kansa ne ba na iya jure sati guda baka zo hira ba ba na iya hakura in ban ganka ba in nai bacci ban yi waya da kai ba haka nake kuwa za a ta buggan mafarkai ka ji gariya ba kuma jiya fa ta yi wa wani jiya fa ta yi wa wani fa jiya ta yi wa wani ta karɓi kuɗinsa ga wani kuma ta zo ta daɗa buga shi shi sa duk wanda bai gane mace ba wallahi za ta zubar da shi musamman matan wannan zamani wallahi duk abin da mace za ta gaya maka ka tsaya ka nutsu sai ka gama tabbatarwa amma wallahi ba lallai ya zama gaskiya ba ɗan kasuwa ne na fitar hankali business ake yi yanzu da samari sosai da tara kuɗi tabbi wannan kalmomin da take turo maka a waya kake gigita da yake dolo ne kai copy and paste ne sai da ta tura wa wani bayan sati biyu ya gani ya ci moriyar kalmomin ta kofo su ta dada danna maka wallahi wata yarinya take ga ta ce mallam ai in dai ina son kuɗi nan da nan zan samu kuɗi ai wannan wallahi da bakin take ga mu tace tab ai wajen wannan zamani ina ai karatu muke sosai na karban kuɗi a wajen su tace mallam da naji ba ni da kuɗi ina da wasu kalmomi na in na tura maka wani text ko na kira ka a waya na karya murya na gwalangwashe sai dai ki ji ana turo account number Allah na babu da sharrin mata Allah ka kare mu da sharrin mata Allah ka kiyaye mu wannan mutanen sai addu'a Allah ya tsare Allah ya tsare ku yi hakuri a lokacin yayi kuri kuma ga guest din nawa na ga nema yake kare murya nema take mata toshe ko wata kila turowa ma akai saboda ba a san abin da nake faɗa to zan dakata dan kada mu kure muryar dan gobe ko in ce jibin samu abin da zan dan tofa mu insha Allah ta'ala wannan shine karatun mu na biyan karshe ran juma'a za mu rufe a cikin wannan hukunce hukunce sai kuma mu yi addu'a ta karshe insha Allah ta'ala Allah ya muku albarka Allah ya sa mu dace Allah ya ji dan iyaye Allah ya gafarta musu Allah ya rahamta musu Allah ya sa mu cikin imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.